Hukumar kula da lafiyar ta ce a shekara ta 2016 yara 600 ne suka mutu sanadiyar cututtuka da ake ɗauka ta hanyar shakar gurɓataccen iska. Bugu da ƙari, wani sabon rahoton hukumar lafiyar kan gurɓataccen iska da kuma lafiyar yara ya lura cewa gurɓataccen iskar ya fi samuwa ne a tsakankanin gidaje da kuma wajen gidajen ƙasashe marasa abin hannu da kuma matsakaita. Binciken har ila yau ya ce muddin mace mai juna biyu ta kasance cikin yanayin gurɓataccen iska, akwai yiwuwar ta haifi jaririn da bai kosa ba. Malam Muhammad Bello Dauda, ƙwararren ma'aikacin lafiya ne a asibitin ƙwararru da ke Bauchi, ya yi mini ƙarin bayani kan hanyoyin da ake ɗaukar cuta a sanadiyar shakar gurɓataccen iska.
Na farko, mun duba abin da ke kawowa muhallinmu ya zama na gurɓatacce. Aka zuba shara, akwai wasu sinadarai da sukan narke in sun haɗu da rana da ruwa, sukan kawo gurɓacewan iska na muhallinmu, wanda in ka zo ka sheƙe su zai haifar maka cututtuka, kamar misali tun daga hanci zuwa makogoro zuwa cikin huhu. To waɗannan su ne hanyoyin da ake shaƙan iska mai guba. To huhun nan fannin ne inda wasu abubuwan halitta waɗanda suke tace iska wa ɗan adam, wanda dai sheƙa a ciki mai lafiya, rashin iska tsakakkiya ita take haifar da waɗannan cututtuka wa yaro.
Wani dalilin kuma da ya sa yara suka fi fuskantar barazanar gurɓataccen iska shine garkuwar jikinsu ba kamar na manya ba ne. A nan ma ƙwararren ya yi ƙarin bayani.
Kar ka mance shi yaro garkuwar jikinsa ba shi da ƙarfi kamar ni da kai, saboda haka ƙanƙanin guba in ya zo kusa da shi zai haifar masa da cututtuka na maɗaikai. Zai iya haifar masa, ya kawo masa asma, zai kawo masa irin su pneumonia, shine murin huhu, ka gane? To a irin waɗannan su ne aka haɗa waɗannan irin alƙaluma na sinadarai, alƙaluma na hayaƙi, alƙaluma na mene-mene, shi ya sa ta fitar da cewa yara suna mutuwa a sanadiyar shekan iska mara kyau.
To ganin cewa cututtukan maɗaukai muna tare da su ne a muhallinmu, sai na tuntuɓi jami'in ƙungiyar Jewel Habitat da ke yaƙar gurɓatar muhalli, Alhaji Babayo Aliyu Suleiman Sa'in Deba, kan abubuwan da ke janyo gurɓatar muhalli. Sai ya ce,
yawancin abin da yake faruwa ayyukanmu ne na mutane da muke kosin, akwai ɓangaren ababen hawa, akwai ƙona daji da ake yi, akwai kuma kamfanoni. Kamar misali, mu a nan zamu iya bada misali da Asha, kamfanin Ashaka, kuma akwai wannan matsala ta wannan gurin, wanda mukan haɗa kai da su mu ga mun ba da shawarwari da dama, su suna kan abin, amma mukan haɗa kai da su mu ba da shawarwarin da za a rage wannan tan wannan iska din ta dabaru daban-daban. Akwai abin da kuma ya shafi kaman na maganan na kamfanonin waya, wanda farkon zuwan su muna ji suna ba da kuɗi ko muna ta karɓa, to amma yanzu an gano akwai illolin da yake tare da shi ma. Shi ba iska ake shaƙa ba, amma risin ka zauna a gurin shi ma problem ne kusa da area gurin, shi ma za a ɗauki mataki a kansa.
Matakan da za a ɗauka don rage barazanar da gurɓataccen iska ke yi wa lafiyar yara su ne samar da makarantu da filayen wasanni masu tazara daga manyan ababen da suke haifar da gurɓataccen iska, da suka haɗa da tituna da ake hada-hadar abubuwan hawa da masana'antu da kuma tashoshin samar da makamashi. Abdulwahab Muhammad, murya Amurka daga Bauchi a Najeriya.